أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لا متأشى كما أن آية من البركة آية تأشير من ترى وأن السورة سلاتين دهول وتسورة السبي وأن يمت سيود يكسن سيقوم شاء الله رمضان وتهجر دهول يدريون لأربعين دهول wanda ya dace da 14 ga watan hudu 2022 miladiya. Allah tabaraka wataala ce wai kuluna su waɗannan waɗanda suka zamanto ba su imani ba, wato suka zamanto suka yi butulci suka yi sallamawa Allah tabaraka wataala akan umarnin da ya musu akan harshen manzanninsa. Wai kuluna suna cewa mata hazal wa'du, wai yaushe ne wannan lokaci da aka yi tattalin sa aka yi alƙawari akan sa wanda ake bushara akan sa kuma ake inzari akan sa. Wato bushara shine wanda suka zamanto masu imani su samu aikin afsaru sakamakon alkhairi kamar yadda muka fito ayar da muka fito kuma sallallahu alaihi wa sallam fata lin nasi bashiran wa nazira, wannan sai zamanto bashiru shine wanda ya zamanto lil mu'mini bil janna nazir kuma lil kafirin bil azabi. To wannan yaushe wannan abu zai faru in kuntum sadiqi, in mun kasance ku masu gaskiya ne a bisa abin da kuke rayawa. Wato wannan magana ne wanda aka gabatar zuwa gare su kuma aka gabatar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya. Irin wannan aya ta zo sau shida a Qur'ani. Mun ga na farko a cikin suratu Yunus inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a. Bayan wannan mun samu a cikin suratul anbiya mun samu nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Kafin mun samu a naml ya suratul naml har yanzu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Mun samu akan wannan aya wato akan wannan gaba da suratul saba wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin qul lakum mi'ad. Sannan mun bar wannan sura muka je fadir muka fita muka shiga yasin za mu samu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sayhatan. Sannan sai mu samu na karshe a suratul mulk wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin qul innal mulku ilmu indallah. To wannan sune guda shida wadanda suka zo akan irin wannan sifa na cewa a gaya musu yaushe ne za a yi tashin kiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai wadanda suka zamanto yasta'jiluni allazina la yu'minuna biha, wadanda suke gaggawan yaushe za a yi tashin kiyama ai wadanda ba su yi tashin kiyaman shiri ba ne, domin ma ba su yi shiri na imani ba. Wata rana wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a yaushe ne tashin kiyama. Manzo Allah ya ce masa ma adatta laha, wani shiri ka mata? Me wani shiri ka mata? Kamar yadda mutum ne akwai abin da ke gaban sa jaraba ya ce ni yaushe ta je wurin zai fita ne. To wani ka shirya? In an ce gobe ne jarabawa shikenan a daidai komai yayi ya tafi yadda ake bukata. To idan sai ya zama to manzo Allah ya ce masa wani shiri ka yi wa tashin kiyama? Ya ce ya Rasulullahi ban yi tanadin yawan sallah ko yawan azumi ko wani abu da daga cikin abubuwan amalin birri na biyayya ba, sai dai ya Rasulullahi soyayyar kai ta kadai na yi guzuri zuwa tashin kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta ma'a man ahabbta, a wani riwaya aka ce almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. to babban shiri da za a yi wa kiyama ba a tambaye yaushe bane, a ayi shiri, shirin kuma Allah ya gaya mana a Bakara, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulul albab, wato ku yi guzuri, mafi kyawun guzuri shine abin da za a rika ya zamanto tsoron Allah, kiyaye Allah cikin umarni da hani tabaraka wa ta'ala.
Na'am.
نعم قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل كجاهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ميعاد يوم وتكون على القول والذي زمنتو نرى أن نزاعي ونن تاشين قياما وتولوكتي akwai rana, akwai zarfu zamanin, akwai zarfu makanin, akwai ranan da za a yi, akwai inda za a yi, akwai kuma lokacin da za a yi. Wannan sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shine wuni wanda ya zamanto la tastakiruna anhu, wato ba za a jinkirta muku ba a cikin wannan lokaci in lokacin yayi, wala tastabdimun kuma ba za a yi gaggawa saboda wasu suna surutu, wasu suna cewa yaushe ne yaushe ne, Allah ya canja lokacin ba. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, Allah ba ya canja abin da ya alƙawari da bayinsa, saboda haka lokacin yana nan, kuma idan lokacin yayi zai faru ne la ta'tikum illa baghtatan, zai zo ne wato a bisa rashin shiri, ko haka kiyama za ta zo yadda mutuwa take, haka ma haka ne kiyama take. Saboda haka ya zabanto ma ita mutuwa wato karamar kiyama ce kafin ai babbar kiyama ce, ko tana da amara wato abubuwa na alamomi wanda za su iya bijirowa, wanda kuma suka zabanto suna cikin ma'abuta kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala, sai kaga Allah ya haska musu wato zuwa ainihin abin da ya shafi ajalinsu, wani lu ajalin ya kusa sai ya zabanto sai a haska masa, sai ya gane hatta ranan hatta lokacin, hatta ranan hatta lokacin, lokacin da Shehu Jani Abu Abbas radiyallahu anhu ya fita zai je aikin hajjin sa, wato ya fita hijira 1886, da ya fita da ya isa Makka, wanda ya fara sauka wurin sa Sheikh Ahmad ibn Abdullah al-Hindi, wani gudubi ne a cikin abqabu na wannan lokacin, da ya sauka wurinsa ya nemi su sadu su yi mulaƙati, shi kenan sai ce ai shi ya rufe saduwa da ‘yan adam, ya shiga halwar da ba zai fita ba sai rayuwarsa ta kare, saboda haka amma za su iya magana wato ta kitaba, ya rubuta masa risala, ya rubuta ya aika masa, da ya aika masa ya ce to ai kai nake jira, eh saboda kai ne za ka dauki ainihin abun da nake dauke da suna sararu da anwaru, wato kai hakuri ba dadewa za ka yi ba, zan rasu ranar 20 da Zulhajji bayan sallar asubahi, idan na rasu shikenan sai ka zama zo kai ne khalifa, to wannan kusanci da Allah ke kawo haka, wani ba ma ya san nashi ba har ya san na kusa da shi, wato duk ana sanin haka gurgurdan kusancin mutum da Allah tabaraka wa ta'ala, to wannan sai zaman to tashin kiyama lokaci ne wanda ba a gaggauta kawo wannan lokacin, in lokacin bai yi ba haka kuma wani lokacin yayi ba a jinkirtawa, wato haka ne kaida ne na Allah tabaraka wa ta'ala.
Na'am. بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
نعم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقولون الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا ودن لن دبسي إيماني با واتسكي بطلتي suna gayawa suna faɗa cewa lokacin da suka tambayi ahlul kitabi wato akan maganan cewa ya batun ta da matattu yake, sai suka ce musu haka ne, ya zo a cikin littafinmu mu ma akwai irin wannan cewa ba a wurin manzo Allah ka fara jin cewa wai in an mutu za a tashi ba, a'a ana akan haka ake tafiya. Shikenan sai suka ce to lan numina, aka zo da wato lan wato har abada, harfu nafi wa nasbin lil abadi, wato har abada lan numina bi hadzal qur'ani, wai ba za mu imani da wannan qur'ani ba, wala bil ladzi bayna yadayhi, ko kuma abin da ya gabaci qur'ani na cikin littafai, bi ma'ana at-taura da linjila, wanda dukan suna shiryarwa ne ad-dallina alal ba'si, masu shiryarwa ne akan cewa za a yi tashin kiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau tara, da dai zaka gani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim, lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai tsaye da waɗanda suka zamanto wato waɗannan azzalumai, za a je su a jera su a wurin fili na hisabi a wannan ranan, wato da kaga ainihin abunki, da kaga ainihin abun daga hankali, wato za su zamanto cikin hali na gunnabunci, hali na zilla, na kaskanci, wato saboda abun da suka zo da shi na rashin imani. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basidu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayral haqqi wa bima kuntum an ayatihi tastakbiru, wannan abu tun daga mutuwa wadanda ba su yi imani ba irin haka zai faru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa dade zaka ga lokacin da ake karban rayuwar wadanda ba su yi imani ba, yace dan nazara Allah ra'aita shay'an fazi'an, da kaga wani abu mai daga hankali, domin ba maganar cewa za a fidda ran bane, mala'ikan zai ce ya fidda ran ya bayar da kansa, wannan saboda dama mala'iku ne na azaba wanda ba su san wani abu da ake kira rahmatu ko ra'afatu ba, ba su san jin kai ba ballanta na tausayawa, su dai su haɗu da wanda ya yi wa Allah tsageranci kawai, idan sun haɗu to shikenan su suka san irin yadda za su yi da shi. Yarji ba'dhum ila ba'din al-qawla, su waɗannan wanda ba su yi imani ba idan an haɗu a filin tashin kiyama sai muhawara ta kaure tsakaninsu, wato tsakanin waɗanda suka zamanci ya ulul ladina stud'ifu lil ladina stakbaru, waɗanda suka zamanto suka zama mabiya wato raunana wanda su aka ja followers kenan, lil ladina stakbaru ga waɗanda suka zamanto shuwagabanni wanda suka ja su, za su ce laula antum lakunna mu'minin, wallahi da ba don ku kuka badda mu kuka raba mu da shari'a ba, ai lakunna mu'minin bil rasuli, da mu wa mun yi imani da manzo Allah, amma ku kuka dinga bibiyan mu dare da rana, kuka dinga mana ainihin mummunan shiri, kuka dora mu akan abinda ya zamanto ba alkhairi bane, saboda haka ya zamanto a tashin kiyama wanda bai imani ba zai ce ya laita ni takattuma ar-rasuli sabila, kai to me yasa ba a hada hanya, ban hada hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya hada hanya da shedan, shedan din kuma ya zo bai masa amfani ba, saboda shi dama shedan haka yake, shi ma baya iya fitta kansa ballanta na fitta wani, wa idhum yumadihim wa ma idhum ash-shaytanu illa ghurura, wato yakan musu alƙawari, yakan sa musu burace burace a zukatansu, amma ba abun da yake musu sai ruɗi, wato ya rudar da su ya raba su da abun da ya shafi janibi na shari'a. To akan wannan gaba za su ce ai da ba don ku ba, da mun zama mutanen kirki, da mun yi imani, da mu mun zama cikin mutanen da suka zamanto masu samun babban rabo a wannan rana. الذين استكبروا للذين استضعفوا انهم سددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين, wato wanda suka zamanto allazina stakbaru, wanda suka yi girman kai, wato suka yi karban shari'a, Allah ya ga mana a suratul baqara wa zakila lahu ittaqillaha akazatul izzatu bil ism fa hasbuhu jahannam wa labisa al mihad, idan sai da an ce musu ji tsoron Allah, ce to mu ma abun har ya zo kanmu mu za a ce mu ji tsoron Allah, wato su manya ne eh saboda haka idan an ci tsoron Allah sai wani abu na izza wani abu na buwaya sai ya kama zuciyar su shikenan Allah ya ce to ai fa hasbuhu jahannam wato jahannama ta ishe shi wala bisal mihad makoma kuma shi fida ta yi muni wanda zai zama to an koma aka shiga wuta law min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash shin fidan wuta ne mayafin ma na wuta ne saboda haka nan kam ba zai ce shi babba bane a wannan lokacin to abinda suke cewa saboda girman kai illazina stakbaru wato waɗannan da suka yi ainihin girman kai suna cewa lillazina stadifu allazina stakbaru lillazina stadifu wanda suka yi girman kai suna cewa wanda suke raunana mabiyansu an hanu sadadnakum anil huda wai mu ne muka tsare muka kange gurin karban shari'a a ina ba da ja'akum bayan shari'a ta zo muku abin da ya faru kawai bal kuntum mujrimi ku ne ku zama to kuma masu laifi ne saboda haka kuka yi shu'ul ihtiyar kuka yi ainihin mummunan zabi kuka juya wa gaskiya baya sannan kuka zabi taqlidul a'ama kuka dauki makawa kuka ce muku jagoranci shikenan if shi ba bukatun taimako yake yoshi zai maka jagoranci to sai suka riki abun da ya faru kenan za su ce saboda haka ku dai dama masu laifi ne saboda su'ul ihtiyar mummunan zabi ya kare akan wanda za a ce ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya kama wani mutum adi wanda ba kowa ba ko da a duniya ne aka ce maka wannan babba ne misali wakili ne na gwamnatin tarayya saboda haka ya zo da wani sako ba za ka ce ah to ai wannan kan wani ne wanda na san shi ko kuma tare muka tashi tare muka yi wasan gasa ko ta wasan mai muka yi da shi ne yanzu ya canja wato class ya zama wani abu daban to ai wanda ya zamanto annabin Allah manzon Allah ya zamanto komai nashi na Allah tabaraka wataala kullina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya zamanto komai ya zamanto kayan Allah tabaraka wataala kuma yazo da sako sai kace ka rabu da wannan sakon ka kama wani kuma wai shi suwansa gunkin da ya zamanto la yamliku li anfusihim darran wala naf'a shi ma baya amfanan ba sa amfanan kansu wato taurin amfanarwa ko taurin ture abin da ya zamanto cuta kai wala yamliku na mautan wala hayatan wala nushura ba sa amfanarwa wurin rayuwa ko wurin mutuwa ko wurin tashi ba inda gunki zai amfani sai mutum ya yi mummunan zabi ya kama ainihin abin da ba zai zamanto mai amfani ba idan da su ce ai kun kasance dai ku kan wato mujrimi kuma masu laifin ne dama kuna da wannan tsarin a cikin lamarinku shi yasa kuka yi wa ba shari'a iradi bi ma'ana kuka juya wa shari'a baya
na'am
ta'muruna an nakra billahi wa naj'ala lahu andada wa saru nadamata lamma ra'u al'azab wa ja'ana al'abala bi anaqil ladina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun Allah tabaaraka wa ta'ala yace har yanzu wanda suka zamanto alladina sudifu wanda suka zamanto suka yi raunin nan wato magiya za su ce lil ladina stakbaru ga wanda suka yi girman kai wato jagoran rolin su wanda sune alqada sune ru'asau manya wanda suke cewa ayi ayi a bari a bari to su waɗannan raunana za su ce musu a kun ce ku ba ku tare mun ko kun kange mun kun hana mun karɓar shari'a ba bal makarul laili wan nahari ina kuma lokacin da ku kasance kuke shirya mana makirce makirce dare da rana, bi ma'ana a zo a haɗu a ce ga ta inda za a bullowa wannan lamari, wato kuka bibiye mu da'iban, wato a cikin aidin hatta a cikin abin da ya kasance, wato da'iban kuna tafiya da mu akan haka har dai kuka canja mana ra'ayinmu. Kun zo da rana, kun zo da dare, kun zo a cikin lokuta mabambanta, wai duk don ku raba mu da shari'a, ba haka ya faru ba. Istamuruna na annakura billahi, lokacin da kuke mana umarni cewa mu gutuncewa Allah tabaraka wa ta'ala, wa naj'ala lahu andadan, mu sanya masa kishiyoyi, ka kuma Allah ya ce wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kada ku sanya wa Allah kishiyoyi abun bauta, wato alhali kuna sani wannan makirci ya zamanto dare da rana haka ake yin sa, wato aka samu cudanyuwa da shi, wato lokaci mai tsawon gaske, wasarun nadamata, wato ya zamanto aka koyi abin da ya shafi da na sani a cikin wannan lamari, wato an yi da na sani akan bata cewa an rabu da shari'a, kuma lokacin da uzurin baya karbuwa ba a karban sa, shi Allah subhanahu wataala ya ce a kiyama baya karban uzuri, walau alqama azirahu, ko da mutum ya bada uzuri to ba za a karbi uzurin sa ba, domin an yanki asalin uzurin gaba daya. Baya da zaka ce Allah ya aiko annabawa 124, ya aiko a cikin su manzanni 313, a cikin su ulul azmi guda 5, wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam, a ce dukkan su waɗannan an aiko su ne kawai babu hadafi, babu manufa, haka kawai aka aiko su ba a wato babu wani amarin da aka zo aka aiko su tare da shi. Allah ba zai haka ba, wannan sai zamanto a ce kuma bayan duk an turo su an yi duk abin da ya dace, me ya kamata daga ƙarshe in sun faɗa a karɓa samina wa ɗana, to da aka zo sai aka ce samina wa asaina, an ji an ki, saboda haka aka yi abubuwa fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariq, aka zo aka dinga ma ta'addanci akan rayuwarsu, wasu aka karkashe su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Kabbab ibn Ar yake ce masa ya Rasulullah mata nasrullah, yaushe ne taimakon Allah zai zo saboda wahala ya kai yadda ya kai, yace walakinnakum tastajibu, manzo Allah ce ai kuna gaggawa ne, kafin wannan lokaci, kafin zuwa na annabawan da suka gabata akan kama annabi a sa zarto a raba shi biyu, a raba shi biyu, wani kuma a sa wani abin nan, wani abin da za a raba fatarsa da asalin naman jikinsa, yadda kasa ake fere dabba, eh haka ake yi, amma kuma wannan ba zai sa ya rabu da imani ba. Yace kuma lokaci zai zo sai mace ta bar sana'a za ta tafi hadar maut, ba ta tsoron komai, ba ta tsoron kowa, sai dai ya wato ko kirkeci a daji kar ya kama mata dabbobi, sai dai wannan, amma wai tsoro akan imaninta babu, a domin an samu amnan wa amanan, yadda alfaza zai ke cewa fasir aminan fal ardu kal mudiyal amna, wato ka tafi cikin aminci, duniya ta yi abun nan ko ina ya haɗu da aminci, ƙasa ta cika da aminci gaba ɗaya, to wannan abun da ya faru kenan. To saboda haka za su ce musu ai kun yi ta mana makirci dare da rana, wato don ku raba mu da shari'a, har dai yadda abun ya faru kenan, kuma suka koyi waɗannan nadama tsakanin waɗannan jama'a guda biyu da su mabiya da waɗanda aka yi. Lamma ra'awul azaba, lokacin da suka ga azaba, waja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun sanya al-aghlal, wato hukumi wanda muka hukumci aidin kaya wuyayen waɗannan wanda suka zamanto ba su yi imani ba, wannan ya sai zamanto aka tabbatar musu da halaka, hal yuzauna illa ma kanu ya'malu, ai ba abin da za su asaka musu da shi face abin da suka kasance suke aikatawa. Wato shi janibi na shugaba da mabiya da'iman ana da akwai abu biyu, akwai mabiya, akwai kuma shugaba. To shugabanci kamar yadda muka sani a addini, wanda suka samu imani Allah subhanahu wataala ya ce mana waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, mun sanya su shugabanni masu shiryuwa da umarninmu. Akwai kuma wanda suka zamanto shugabanni ne amma a'immatan kufri, wato jagorori a cikin harka na kafirci. To idan sai zama to a cikin abin da ya shafi jaribi na shari'a, Allah tabaraka wa ta'ala da yana gayawa abin da zai yi wa banu Isra'il bayan sun fita kungiya to kangi na bauta da wahala a ƙarƙashin Fir'auna, sai Allah tabaraka wa ta'ala ce mana wa nuridu annamunna 'alal ladina sudifu fil ardi wa naj'alu ma'immatan wa naj'alu humul warisin. Zamu mun yi nufin zamu musu baiwa, baiwan da zamu musu na farko shine zamu mai da su jagororin harkar su, sannan kuma zamu mai da su magada za su gaji alkhairin da duk wato waɗannan sharul bariyati suka tafi suka bari, mana bani ya wannan shi Fir'auna bani Isra'ila za su zama musu gaji duk waɗannan abubuwa. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce musu abu na farko zai mai da su jagorori a cikin lamarin su. Shi jagoranci da'iman mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa in za a yi tafiya daga mutum biyu zuwa sama, dole ne ku ayyana waye shugaban wannan tafiya. Ba a tafiya haka kawai tarazube, gashi nan ku da yawa kawai ana tafiya, waye shugaban tafiya babu. To wannan ba koyarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Haka kuma a zamanin mu ne yanzu wanda irin halin da muke ciki, wai fa alal aqili an yakuna arifan bi zamani, dole ne mai hankali ya san meye zamanin sa. Yanzu lokaci ne wanda ana cikin wani kaman jajiberin siyasa, ana 2022-2023 zuwa 20 ga mai shi kenan a sake canza wata sabuwar gwamnati. Nan ma hidima ce tsakanin mutum biyu, da waɗanda suka zamanto shugabanni da kuma wanda suka zamanto mabiya. Anan duk wanda ya zamanto yana da hankali, yana kuma da tunanin me zai je yau, domin idza tamma adukum bi amrin fallati dabbar aqibatu, duk wanda ya nufin wani lamari ya dubi ya lamarin yake me zai zo a gobe. To abinda ake bukata a wannan gaba shine na farko mutum ya san ya bambance waye masoyinsa waye makiyinsa. Duk wanda ya zamanto bai san makiyinsa ba, bai san masoyinsa ba, to ai ya zamanto shi safihi. Yawwa, wa safihi kuma ko ciniki ba a yi da shi, bi ma'ana akan abin da ya shafi janibi na irin kasuwanci. Inda mutum yana da wani abu na kasuwanci sai ya zamanto amma mutum ne mai wauta, mutum ne wanda baya iya gane abubuwa, sai aka ce falyum lil waliyhu bil adli, dole waliyinsa ya zo ya tsaya masa ya karbi wannan hidima din. Wannan cikin janibi na saye da sayarwa kenan. Ba cikin janibi kuma na abin da ke gabanmu abin da ya shafi hidima na siyasa din nan, dole ne mutum ya kiyaye abu. Na farko ne ka gane waye masoyinka, waye kuma masoyin al'ummarka wanda zai amfane ka ya amfani al'ummarka. Wannan shi ne abu na farko da kowa ya kamata ya gane. Gane masoyi kuma da gane wanda ya amfane ku ko zai amfane ka ya fili yake. Duk mai hankali ko dabba ta san wanda yake amfananta. Yawwa, ko dabba. To duk mutum mai hankali ya kamata ya san masoyinsa, ya san makiyinsa. Abu na farko kenan. Na biyu shi ne zamanto kana da abin da ya kasance kati na zaɓe. Katin zaɓen nan shi ne abin da za ka iya amfani da shi ka saukar da wanda bai maka daidai ba, ka dora wanda kake so. In ba ka da wannan ka zamanto ba da kai, ba musu ake yi ko kururuwa ko banga ko yawa, ba zaɓe ake yi. To kana da katin zaɓe makaminka yana hannunka. Saboda haka a wannan gaba kuma dole ne mutum ya kasance da shi da ƴaƴansa da matansa wanda duk suka kai shekara 18 ya zamanto ya mallaki wannan kati na zabe din. Saboda ayi kokarin wanda aka ji dadin sa shikenan ya cigaba, wanda ba ji dadin sa ba a sallame shi, ba kuma da wannan kuri'ar za a yi wannan aikin. Bayan wannan abu na biyu kenan, ka san masoyinka, kai tanadin katin zabe, ran zaben kuma kai zabe. Domin akwai wanda suna da katin zabe ba sa zabe, akwai su. To ka tabbatar katin yayi amfani, katin yayi amfani. Duk daɗin abinci in ba ci ba zai kashe yunwa, ba zai kashe yunwa ba. An kawo maka abinci gashi nan kana kallon su kuna kallon juna baka taba shi ba, sai ya ya shike rai babu ai ba inda zaka je. To in kana da katin kuma ka dage ka jure kai zabe din, sannan bayan kai wannan sai ka fawwala wa Allah kai addu'a. kai ka bi wannan masoyin naka da addu'a. Eh, abinda muka ake tsammani Allah ya tabbatar, abinda ya zama to alheri Allah ya mana, ayi addu'a mai kyau shikenan. Wannan kuma ya zama to dukkan ko ina, misali kamar wannan jaha ta mu wanda bayan a take da shi ba, lokar gamar 11 ward bai fi 114 ba, duk wards din da yake da su a jihar Gombe, ya zama to duk waɗannan wards din kowane ko ina da ko ina kowa ya tabbatar ya san abin da ke hannunsa, domin shi dan adam in bai san bambancin masoyinsa da makiyinsa ba sa matsala. Yawwa, ana ta kuka na rashin tsaro, ana kuka yanayi ya canja, wahala ta yi kazawa ne, to ba yadda za a canja wannan abun in ba da wannan makami ba. Yawwa, shi makami a lokacin siyasa shi ne mai, shi ne katin ka na zaɓe. Wannan kuma abu ne gashi nan ba sayansa ake ba, kusan ma in an ci gaba ta yadda ma za ka iya login ma a cikin internet kai processing abubuwa, ga su nan dai abubuwa sun yi sauƙi ƙwarai da gaske. To wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, saboda shi jagoranci da muke gani, in sallah zai baci daga kan wa yake baci? In sallah liman ya baci, sallah wa ya saura? Babu. To duk lokacin da aka ce an yi kuskure a cikin abin da ya shafi jami'in shugabanci, to da yawa sai a yi ta nadama, a yi ta ta'assufi, a yi ta baƙin ciki, a lokacin kuma da abun ba zai zamanto ya haifar da damu ido ba. To wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske mu san haka, mu zamanto mu wayayyu a cikin lamarin rayuwa, kada mutum ya zamanto kansa kamar an kulle shi a cikin wani kurtu bai san ina ya fito, ina yake, ina zai je ba. Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu, wata shekara za a canza constitution na Senegal gaba daya, aka je aka ana kokarin a canza constitution. Sheikh radiyallahu anhu ya jagoranci kusan abubuwan da suka zamanto malaman Senegal wadda suke ainihin kan duro mabambanta, akan cewa Sheikh radiyallahu anhu ta'ala wace constitution din nan sai an aje a fassara shi da larabci, a kawo shi yadda yake, a fassara shi ɗaya bayan ɗaya, sai mu ga inda za mu ba da shawara akan bukatunmu, mu ga abin da muke gaba yi ba a cire, mu ga abin da muke bukata a ƙara, saboda haka abin da muke bukata kenan. Akan wannan aka yi haka, aka kawo, kaga dai in maganar ma'arifa ne ko sanin Allah da hidiman Allah da manzon Allah, ganci shi Islami ai shige da ko, amma yace aje ayi saboda maslaha ta rayuwa. Yawwa, maslaha ta rayuwa, in kana cikin duniya wato dole ne wala tansa nasibaka minad duniya, kada ka manta rabonka a cikin kana da rayuwar duniya. To kada ka yi wasa wani ya maka coge, ko wani ya maka yaudara, ko wani ya maka hahinci, saboda ka yi zamanto falilal alhamdu akwai ɗan uwa su da aurare daban-daban suna ƙoƙarin wayarwa mutane kai a cikin abin da ya shafi jadibi na abin da ya shafi jadibi na zaɓe ɗin nan. Yana da muhimmanci kowa ya tsaya ya yi kamar ana yi. Yawwa, batun a ce wai ka tura mota ta tafi ta barka, ba yaran da suke faɗa ba kenan, a ce ai wallahi da mu aka tura motar. To tunda ka tura motar da ba ta da amfani kamar dama, tun farko duk wanda ya sayi kwando ya san ba zai da ruwa ba, ko eh, mutum ya sayi kwando yace zai debo ruwa da shi a bohol, me yayi wa kansa? Yayaudari kansa wa yaudara. To dole ne a cikin mu'amala mutane su zamanto kuma malamai da limamai da mukaddamai da alarmomi da duk su zamanto suna da lokacin da za su nuna wa mabiyansu yadda tafiyar take. Yawwa, zawiya ba wai ai lazimi ai wazifa ai zikirin juma'a ta shi da ba, a samu lokacin da in ma shi mai zawiyar da fadalin zawiyar ba harkar sa bace, aje antum alam bi umuri dunyakum in ji maza rasulullah, to aje a dauko wanda shi kuma ya san wannan harkar, ya zo ya yi mutane bayani na minti 30 a gane yadda abun yake, sai a tafi ala basirati. Eh, domin haka muke yanzu wutar gidanka ya baci za ka taba? Eh, sai ka nemi wanda ya san harkar wutar ya zo ya gyara maka, inda an samu akasi ka je so biyu baya nan gara ka kwana ba wutar akan ka taba, domin ba fannin ka bane. To saboda haka zawiya da tsajiyoyin mu da sauransu dole ne a samu wanda shi ƙwararre ne a cikin wannan fannin, a tambaye shi ya abun nan yake, yayi bayani kuma a doro akan wannan karantarwa, sai ya zama to an samu yadda ake bukata. Da yawa ran mutane ya baci akan irin an samu wato yanayi wanda ba ya zamani ba, saboda haka wasu ma suka ce ba za ma su sake yin zaben ba, wasu su ce sun yaga takardar nasu ma, wasu su ce ba za su je su karba ba, wasu su ce a ranar zaben ma baccin su za su yi. Wannan duk bai ba amfani yake da shi ba, iya ba ba zai zamanto yana da mafita ba. Mafita in abu ya lalace to ai kokari a gyara shi. Yawwa, Shehu Radiyallahu ya faɗa a cikin Jawahirul Rasa'il, a cikin rasa'il da Maulana Shehu Fathi Radiyallahu anhu ya kawo, za a ga akwai risala wanda Shehu Radiyallahu anhu yake cewa yumkin an yakuna ad-din ar-rijalu siyasati, daidai ne masu addini su zamanto sun shiga hidima na siyasa. Daidai ne, domin in aka ce ai kazaman mutane ne suke abin, to idan kazaman mutane suke abin ya fi za a samu tsafta su shiga abin. Mai kazanta ne zai jagorance ka, kai kuma kana kai mai tsafta ne, to me aka yi kenan? Ba abin da ake. Saboda haka shi hidima na duniya shiganta ba ya cutarwa, muddin ka sai yadda karatun yake. Hidima ne dai mai sarƙaƙiya, amma in ka sai kifi ai ka san akwai kaya ko? Yau ba a ce ka yi wasa ko kana raba hankalinka wurin cin kifi ba, ka tara hankalinka don sai ka bambanta ƙayan da kifin, ka ci kifinka ka bar sauran ka bar ƙayan kuma. Wannan abin da ya kamata kenan. Abubuwan da ake gani na kazantan a yi ƙoƙari a fitar da su, abubuwan da suka zamanto masu kyan kuma a ci gaba a ƙarfafe su, to ta nan sai a samu alkhairai masu yawan gaske a kan wannan. Saboda gaba ne da ake magana mabiya da jagorori, shi yasa na tsaya a kan wannan gaba na yi waɗannan bayanai, saboda ya zamanto mun san inda muka fito, mun san inda muke, kuma mun san inda za mu yi. Allahu akbar, sallallahu alaihi
wa sallam. Wa ma arsalna fi qaryatin
fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa ma arsalna fi qaryatin. Allah tabaaraka wa ta'ala ce ba mu aika wani sako a cikin ainihin alƙaryoyi da muka aika manzannin mu ba, min nadhirin na daga wani mai gargadi, illa qala mutrafuha sai manyan gari wato ru'asa'uha almunaamuna wato ru'asa'uha wato jagorori wanda Allah ya ni'imta musu. Wannan ni'ima akan wannan aya Ibn Kathir ya faɗa tafsirin sa cewa wato waɗanda za ka ga yawancin su suna da sifofi guda huɗu, su waɗannan wato wanda suka zamanto mutarafuha. Na farko za ka gan su ma'abuta ni'ima ne, Allah ya musu ni'ima. Na biyu za ka gan su wato bisimatin hashamaci, wato suna da ainihin wato mutunci a idanu ta wurin girmamawa. Na uku yace za ka gan su suna da ƙarfi wato uwatu starwa, wato abinda ya shafi wadata. Sannan na huɗu kuma suna da ainihin jagoranci na riyasa, wato jagoranci na abinda ya shafi janibi na shugabanci. To da'iman idan an kawo saƙo su suke fara siyo wannan saƙon inkari na wannan annabin da aka turo, domin su kuma damuwarsu shi ne idan annabin Allah ya zo gari sannan suka sallama masa, su ba za su zamanto mabiya ne, wanda kafin zuwa shi wannan manzo su suke cewa ayi ayi a bari a bari, to yanzu kuma za su zamanto mamu sai su shiga sahu, domin sallah ba a yin ta da liman biyu, liman ɗaya ne. Yawwa, to wannan shi ne damuwarsu, bukata ce kawai huzuzun nafsi, wato bukata na rai. Amma ba haka ba, abun mai sauki ne. Yanzu kamar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, abun da ya haɗa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya ne. Mazala sallallahu alaihi wasallam zai shigo Madina, ya shigo Madina a wannan satin kuma ake kokarin a naɗa shi Abdullahi ibn Ubay a matsayin sarkin Madina. Sai manzo Allah ya shigo garin, sai yaya? Ai shikenan, ai magana ya wuce. Yawwa, to wannan shine abin da ya zamanto masa wani kurci a zuciyarsa, yayi ta shirya munanan abubuwa, yayi ta abubuwa masu muni. Daga ƙarshe wurin ƙarshen rayuwarsa kuma ya ga hanyar ba kullewa za ta yi ba, yace shi yana nema ma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a bashi wato rigar manzon Allah, mayafinsa da yake yafawa, yace ba ta samar ba wadda take mubashara da jikinsa, wadda take taɓa jikin manzon Allah yake so, yace ba komai. Su ɗaya kenan Sayyidina Umar yace ya Rasulullahi mutumin nan ka san yadda yake amma a ce ka bashi rigarka yace ba komai sai shi ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ne ma yace ba aka bashi aka je aka masa duk abin da aka yi Sayyidina Umar yace ba komai sannan kuma yace in ya rasu yana son manzo Allah ya halarci jana'izar sa eh nan ma manzo Allah yace za a yi shikenan saboda haka duk dai abu Sayyidina Umar bai ji daɗin yadda abin ya kasance ba to bayan an yi duk abin da aka yi an bashi wannan bayafi an masa tajhizi sannan an zo manzo Allah ya halarci jana'iza Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan daga dai wannan kam ya wuce amma daga kansa kada ka sake wa ɗaya daga cikin su sallah ai ka san su kuma wala taqum ala qabrihi kada ma ka je wurin kabarin sa sai za a masa addu'a domin su sun hada wani rigima wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ce law istaghfarta lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum inda manzon Allah zai ce Allah ya musu gafara sau 70 Allah ce ba zai yafe ba to wanda aka ce in manzon Allah ya nemi ya yafe mara kuma sau 70 Allah ya ce ba zai yafe ba me saura ai shi kan ya shiga pandemic cases ya shiga cikin ba a maganarsa ta riga ta wuce to wannan haka lamari yake saboda haka su wanda suka zama to manyan gari adatan su suke fara inkari su wadannan annabawa da manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala inna bima ursiltum bihi kafiru sai su ce inna mu bima ursiltum bihi wato akan abin da aka aiko ku da shi kafirun mun yi mutunci bi ma'ana ba mu yadda ba wannan ana ga yawa manzo Allah ne tasliyatan lir rasuli sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan saisaitawa manzo Allah ake yi wannan ba shine sunnan waɗanda suka zama to kafirai wanda suka gabata haka suke saboda haka su ma waɗannan ba canjawa za su yi ba akan haka za su tafi ta wurin maganar ga girman kai da takabbur ga maganar attafaqu alfahr sannan ga abun da ya shafi alfaharin kuma da zakharif wato abubuwa na kawa na duniya eh dama shi ke sa girman kai shi girman kai abun da ke sa girman kai in ji shehu Ustaz Abdullah a cikin Ruhul Adabi ya ce mana al-kibru imma li ulumin aw nasab aw zumarin aw fi lida'atin nashab abun da ke sa ai girman kai abu biyar ne na farko nasaba mutum ya ce ai kakansa wani ne mahaifiyarsa ita kuma yar gida ta zani saboda haka sai ya dauki nasabar da ya fito ciki sai ya zamanto masa hijabi nasaba wani abu ne abun kirki in Allah ya sa mutanen kirki suka haife ka to an samu babban alkhairi amma kuma kada kai ya hana ka zamantowa mutumin kirki ba kai ka ce kakarka mutumin kirki ne to kai din yaya haka ne eh maganar ke wata rana Sheikh Abdullah Abu yana gaya wa ɗansa Sheikh Abdullah yace da'iman akwai da wani ɗabi'a ɗaya da nake jin daɗin ta yace duk abin da na sa muridai su yi sai in ga da kai ake yi ka fi ganin kanka a matsayin muridi ba na ba yawwa to saboda hidimar zawiya akwai waɗanda su suna ga ai su hidimta musu ya kamata a yi ba su za su yi hidimar ba yawwa to wani yake cewa wai akwai wanda suka zo neman albarka akwai masu cinye albarka eh wasu su zo suna hidima neman albarka kai kuma ka miƙe gaba ka ce ai shehin gidan ko kuma mukaddamin gidan ai kai mahaifinka ne to sai me in mahaifin na gari ai kowane abu na da zai na kadamuni na lu murada wanda suka hidimta mana sun samu abin da suke buri to abu na farko na saba yakan jawo mutum ya zama to girman kai ya shige shi sannan abu na biyu in ma da kudu aw nasab ko kuma abun da ya shafi sani mutum yana jin ya san abu da yawa ya san faddoni da yawa ya san menene to in ba Allah ya shiga zuciyarsa ba nan kuma sai ga kaman kowa bai kai ba yawa kowa bai isa ba yawa in ana ganin mutane sai dinga mutane ganin mutane wani iri haka saboda shi yana ga ai shi ya hai to wannan shi ma sai ja masa girman kai biyu kenan imma ulumin aw nasab aw zumari ko kuma jama'a wato mutum yana jin shi wani ma abokinsa ne gwamna kaza aboki da ne senata kaza aboki da ne waye ambasada kaza tare muka yi kaza waɗannan sai su taru a zuciyarsa sai ya zamanto su ne a gabansa saboda haka sai ya ce maka ai shi ya fi ƙarfin wani ya taka shi domin yana da jama'a yana da mutane yawa su kuma jama'a haka ne suna da ranar su sani manyan mutane da mu'amala da su yana da rana eh saboda annabi dawo ai kafiran zamanin da suka ce masa wala wala rahduka la rajamnaka da ba don muna ganin mutane manyan mutane da suke kewaye da kai din nan ba fa da mun jejjefe ka to shi din ba annabi Allah ne ba shi ba ga girman sa ba sai girman ne sai girman da gefe da shi to sai kenan kaza sun sake karatun to wannan sai zamanto abu na uku da yake sa girman kai kenan li ulumin aw nasab aw zumarin aw fi lida'ati ko biyayya ibada mutum ne mai yawan adadi mai yawan karatu yayi karatun qur'ani yayi nafila yayi kurji yayi waye ya tara adadi da yawa to sai ya ga mutane kaman fa su har yanzu saura fa eh sai shedan ya zagayo ce yanzu a wannan za samu irin ta kuwa eh kware kuwa sai kai banda wannan to a garin nan ma dai za a samu to da waya dai a wuce ko mutum biyu shedan fa sai ya zagayo ya ta sawwala mutum wannan waye sai ya dora shi in ya hau sai ya zare kujera shikenan to wannan ibada shi yasa ibada da za ta gadar da fitina irin wannan gara sabon Allah wanda da za ta gadar da nadama eh ma'asiyatun turisu su ma'asiyatun turisu zullan khairu wa da'atun turisu kibran sharu shi yace ibada da ta jawo girman kai gara sabon Allah da ya jawo nadama mutum yayi sabo yayi nadama ya zo istighfari ya fi kusanci da Allah kan wanda yayi ibada yake ibadar yin ibada ta kara masa girman kai shine na huru sannan abu na karshe wadata kamar yadda wannan aya za ta ce mana wa qalu na aksaru amwalan wa auladana
wa qalu na anaktaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin
na wa qalu na aksaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalu su dai suna cewa waɗannan da ba su imani ba aina nu aktharu amwalan wa auladan mu ne ma abuta dukiya mu ne ma abuta yaya ka san a duniya aka ce kana da manyan yaya wani sutura ne mai zaman kansa sannan kuma kana da wadata wato ababe biyu ne da ake aro da su a duniya ga yaya ga dukiya kuma duk suna da shi kuma ma na nu bi mu'azzabi kuma ba mu kasance mu za a mana azaba a lahira ba saboda waɗannan abubuwa da muke da shi saboda haka ake cewa Walid ibn Mughira ya ce an kana zamalin wa bani ma'abucin dukiya ne ma'abucin yaya ne Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wato ya kasance shi lamari na wadata suna ganin cewa abunda muka musu na wadata kamar alheri ne a wurin su Allah tabaraka wa ta'ala ce ba haka bane shi wadata wato jarrabawa ne ya jarrabawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala wacce idan mutum ya ci jarrabawa to fanima idan kuma ya fadi to a samu da yake bukata ba da'ima ita dukiyar ana son ayi amfani da ita ne domin wannan ita mai karewa ne ma inda kun ne yanfadu na hannunmu zai kare Allah ya ce amma nashi ba baqin wa ma inda lillahi baqin na nauran Allah shi yake wanzuwa to ka dauki wannan mai karewar ya zamanto ka sai wanda ba zai kare ba shine amfanin dukiya sai ya zamanto shi dukiya ba da ba laifi wurin neman sa amma dai a nema ta hanyar da ya dace sannan kuma a iya nema a iya kashewa wato wurin nema ya zama akwai shari'a a cike da shari'a a wurin abin da ya shafi infaki kuma babu tabziri ba israfi babu barna a ciki ya zamanto alkhairi ne to idan an yi wannan ko annabin Allah yake da dukiya sai kaga dukiyar ba za ta cutar da shi ba annabi Sulaiman annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ai baki aka yi ana isowa ya ce a yanka musu dan maraki a gyara dan marakin guda ɗaya ne a gidan yanzu kana da ba dan bujimin ka guda ɗaya sai kai ba ko sai ka ce a yanka a sai suna nan da yawa to yana da su da yawa saka kamo kuma wani ijilin hanis ko ijilin samin wato wani dan maraki mai kitse aka ka gyara shi aka kawo sai ya ga ba sa tabawa ya ce a fawo jasa minun kifa sai ya fara kokonton hanya ya abin yake alata kulun ba za ku ci ba an kawo mutane nama ba su ci ba nama yadda yake da darajar nan ai kaga dole a fara tunanin ya abin yake yake ne ce musu alata kulun sai ya gane cewa sai an turo mala'iku ne da za su je su rusa birnin Saddum gidan dan gigari annabi Ayyub da annabi Lut shikenan sai ya zama to ya gane wannan karatun to haka wadata ya sa ya ce a yanka dan marage ma annabi Suleiman zai yi ba kuwa Bilkis aka zuba zinari yadda kasa ake bakin kwantan nan she zinari aka zuba na wurin kilomi na wurin mil 27 eh saboda zai ba kuwa kuma saboda irin karban da aka mata na fadi na sarauta ne da ta zo duk irin mulkin da take da shi a nan lokacin abin nan birnin Saba sanda ta zama to sanda ta yi wauta sanda ta yi kauyanci da ta zo wani wurin faka shafar an sa kai ha ta fayi makin yamanta don kata shiga ruwa aka ce ba ruwa bane ba aka ce wani abu ne na busar kuma marratu min kawari wani abu ne na kayan karau na ainihin abubuwa na ainihin kai na alfaru ta ce inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin kaga dukiya ne ta gani ai ta gani abinda take da shi wani an ga masa hadiya ya ce bi a tumidu na ni bi mali ni za a kara wa dukiya amma ta ne Allah khairu mimma atakum abinda Allah ya bani yafi abinda ya baku to wannan ya zamanto dukiya ba ta cutarwa yawwa amma dai a san yadda aka nema a san yadda za a kashi wannan shi ne abinda ake itibari da shi bambanci da irin tsarin bature shi bature yadda aka samu ba matsala bane a dai samu eh a dai samu wai da dukiya da yaki da soyayya a wurin bature duk ukun nan ba a duban ya abun ya samu in yaki ne ya akai aka ci nasara a dai ci nasaran kawai yawwa sannan abu na biyu a wurin soyayya ya kai ka samu nasara akan hatta ce ta yadda da kai wannan ba matsala bane a dai samu kanta din shine na biyu sannan na uku shine kuma dukiya ya aka tara a bai bai da aka tara ba an dai samu eh an samu to shikenan to wannan tunani ne na bature wanda shi kuma ba addini a harkar sa amma harka na addini wato wadata ba cutar da annabin Allah baya cutar da waliyin Allah shi yasa muka ga waliyin Sayyid Abdul Qadir Jilani irin Sayyid Tijar Allah dukkan su multi millionaires ne wanda an ce Sayyid Tijar duk abin da ba lalacewa zai yi ba a gida to akan sai na shekara guda ne in ka ga an sai wani abu wanda za a sake saya bayan sati to ana tsoron zai lalace ne amma ba haka ba ce ganin gida na shekara ake yi saboda wadata to saboda haka wadata abun nema ne ayi wa Allah biyayya a kuma ne bi wadata din saboda yana da rana wato a cikin kowane lamari za ka yi bukatunka za kuma taimaka wanda suke da bukata a cikin janibi a kan wannan gaba akwai dama abun da yan kwamiti suka yi magana cewa ana bukatar taimakawa a cikin abubuwansu na yau da kullum na gudanarwa kamar yadda aka san dama hidimar haka take wata awanu alal birri wa taqwa ai taimakekene akan abun da zai zamanto tsoron Allah da abun da zai zamanto a nagarta to wannan kusan ce suna akwai abubuwa da suka nema wasu ba su shigo hannunsu ba to kuma dama hidima ce wanda dole ne ko an so ko an yi sai wani abu da dukiya ya shiga ciki to wannan da wanda suka je a wurin karatu da wanda ma za su je ta kafofin watsa labarai dai wannan sako ya isa kowa ya sa jarinsa wato ya zamanto an ajiye jari kuma tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da aka bayar za a same shi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya dafa mana jikin shehu ya kuzar zariya kuma babban malamin na an san shi wasu yan kwasa da tali ko fin shi babban malami ne sosai irin su ba su da yawa sai ma Allah ya karbe shi a cikin wannan sati da dai sauran su wadanda duk an gaya mana ba mu halarto su Allah ya kara musu kusanci Allah hada su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah mai kyakkyawa karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi bukatun da bukatun da wurin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد وإياكم نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا أشهد أنك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.